Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 17 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Bayan kashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin Crimea da Russia ta mamaye, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya wa mutanen da ke wurin da su yi taka tsantsan. Shugaban kasar Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta. A Laraban nan ne jami'ai suka sanar da cewa an yi kone-kone da tayar da bama-bamai a cikin lardunan kudancin kasar Thailand, wanda kusan shekaru 20 da suka wuce ke fama da rikicin 'yan awaren musulmi.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa Najeriya, kasar da ta fi yawan mutane a Afirka, ta kaddamar da wani gagarumin shiri na yakar malaria.
Yawancin matakan da za a dauka ma na malaria din da ga matakai ne wanda mutum da dauka daidai ku ko kuma za a dauka matakin wato kaman gida ko kuma a ce community.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Niger kwamitin da ke saka ido kan farashin kaya ya sha alwashin kare talaka yayin da kaya ke kara tsada a kasar.
Mu aikin da aka ba mu shine mu kare ɗan Niger da wannan matsala, kuma dan mu hana mutane su yi unhwani da wanga kari da aka yi dan su yi karkar wanda ba su da hujja.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ifikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin Crimea da Russia ta mamaye, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya wa mutanen da ke wurin da sauran sassan kudancin Ukraine da su yi taka tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin Russia ke ajiye harsashi da kayan aiki. Dalilan fashe-fashen a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban-daban, musamman na yin amfani da fassarar da su kansu masu mamayar ke amfani da ita, wato matakin rudu, a cewar Zelensky a cikin jawabinsa na baya-bayan nan. Amma dukkansu suna da ma'ana guda: lalata kayan aikin 'yan mamaya, harsashinsu, sojoji da sauran kayan aiki. Sojojinmu na ceton rayukan mutanenmu. Manyan fashe-fashen a jiya Talata sun faru ne a wani wurin ajiyar makamai da ke Maiskoye, karo na biyu cikin mako guda da tashin bama-bamai a sansanonin Rasha a yankin da ta kwace a shekarar 2014. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta, yayin da Koriya ta Arewa ke ci gaba da haɓaka makaman nukiliyar ta. Kuma duk da cewa Koriya ta Arewa ta ma harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ake kyautata zaton masu iza kansu ne zuwa cikin tekun a wani sabon salo na bayyana ƙarfinta ta fuskar mallakar makamai. Kiran da Yoon ya yi ga Pyongyang da ta koma ta farkin diflomasiya da nufin musanya matakan kawar da makaman nukiliya don fa'idar tattalin arziki ya zo ne sa'o'i bayan da sojojin kudancin kasar suka gano cewa Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami daga garin Oncheon da ke yammacin gabar teku zuwa cikin tekun. Hassan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu bai yi wani ƙarin bayani nan take ba, ciki har da yadda makaman suka yi tafiya. Ofishin Yoon ya ce daraktan tsaron ƙasar Kim Sung-han ya tattauna da wasu jami'ai kafin ya yi jawabi ga manema labarai a wani taron manema labarai tare da duba shirye-shiryen sojojin Kudu.
To, an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, wadda kamar sauran ƙasashen Afirka ke fama da malaria, wanda don haka shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani gagarumin shiri na yaki da mugunyar cutar, kamar yadda kungiyar ƙasashen Afirka ta bayar da shawarar cewa kowace ƙasar Afirka ta yi. Hawa Umar ta hada mana wannan rahoto daga Abuja.
Hakan ya biyo bayan shawarar da kungiyar tarayyar Afirka ta bayar na cewa ya kamata duk ƙasashen Afirka su kafa kwamiti don kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ke barazana ga rayuwar yara, musamman 'yan ƙasa da shekara 5 da mata masu juna biyu. Shugaba Buhari ya ce ya zaɓi Alhaji Aliko Dangote ne a matsayin shugaban kwamitin duba da irin gudunmawa na sarori da kuma tallafawa ayyuka daban-daban da suka shafi kiwon lafiya kamar cutar polio da kuma ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a matakin farko. Buhari, wanda ya nuna damuwa game da rahoton Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2021 da ke nuna cewa kashi 27 cikin 100 na al'ummar kasar na fama da zazzabin cizon sauro, yayin da kasar ke da kashi 32 cikin 100 na yawan masu mutuwa sakamakon cutar a fadin duniya. Shugaban ya ce kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro a kasar zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasa da kimanin naira biliyan 687 a shekarar 2022 da kuma naira trillion 2 zuwa shekarar 2030. Jami'i a hukumar yaki da zazzabin cizon sauro ta ƙasa Dr. Jamilu Ibrahim Nikau ya yi ƙarin bayani game da ayyukan kwamitin.
Wannan kwamitin za ta ba da shawarwari a Najeriya, inda za a samu kuɗin da za a nasarar da aka samu wajen yakin da zazzabin cizon sauro a shekarun da suka gabata ta ɗore, kuma ta ba da shawara yadda za a samu sabbin dabarun da zai tsasa a kau da tan malaria gaba ɗaya da ƙasa.
Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, ya ce sai mutane sun bada haɗin kai don kawo ƙarshen cutar.
Yawancin matakan da za a ɗauka ma na malaria ɗin, za ga matakai ne wanda mutum zai ɗauka daidaiku, ko kuma za a ɗauka matakin wato kaman gida ko kuma a ce community, musamman lokacin damunan nan za ci ga wurare akwai magudanan ruwa haka a toshe, kan ga za a samu ruwa a kwance. To ita malaria muddin za a samu ruwa a kwance ba tare da yana gudana ba, to lalle-lalle a Afirka ne za a samu malaria a wannan wuri. Kuma ga hali na zafi wanda yake yana ba wato malaria damar, ko kuma cututtukan da kwayoyin cututtukan malaria ko kuma sauran da yake yaɗa cututtukan malaria yana ba su damar yaɗuwa cikin gaggawa. Na farko dai shine jama'a su fahimce ta, akwai ta kowa riga da mai yasan illata, saboda haka jama'a su ba da haɗin kai a wajen kula da ainihin muhalli. Ba za a ce komai hukuma ce za ta yi.
A nasa bangaren babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu ya ce kafa kwamitin abu ne mai kyau, tare da fatan al'ummar Najeriya za su amfana da mataki.
Wannan council ya zama ya amfani 'yan Najeriya, kuma ya yi amfani da duk wani structure da muke da shi na wurin magance ciwon zazzabin cizon sauro. To muna fatan wannan committee da aka nada za su zama idon ma gwamnati, kuma sannan za su zo su tallafawa al'umma su yi amfani da madafai na iko na gwamnatin jihohi da kananan hukumomi da kuma gwamnatin tarayya da ma'aikatar lafiya gaba daya, da kuma wasu daga cikin wanda suke bada tallafi a kasashe musamman Najeriya. Muna fatan wannan abu hanya ce da za ta bi mai bullewa, kuma muna fata ba zai zama kawai magana ce ta policy statement na gwamnati ce ta yi kaza kuma a koma gidan je ba.
Idan za a iya tunawa, a farkon watan Mayun wannan shekarar ne kasar ta ce tana shirin karbar allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro nan ba da jimawa ba. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agai da Hawa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yau Laraba ya yi watsi da kalaman da ya ce shugaban Falasdinawa Mahmud Abbas ya yi na rage munin kisan kiyashin da aka yi ma Yahudawa. An tambayi Abbas ne yayin wata ziyara da ya kai birnin Berlin a ranar Talata game da bikin cika shekaru 50 da harin da mayakan Falasdinawan suka kai wa Isra'ilawa a gasar Olympic ta Munich. Abbas ya yi tsokaci kan aukuwar wasu al'amura inda Isra'ilawa ta kashe Falasdinawa tun daga shekara ta 1947, inda ya ce Isra'ila ta yi kisan kiyashi sau 50 a ƙauyuka da garuruwan Falasdinawa a Diyar Yassin, Tantura, Kafar Kasim, da sauransu da dama. Kisan kiyashi sau 50, kisan kare dangi 50. Charles, wanda yake tare da Abbas a lokacin da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa, yayi amfani da wani sakon Twitter a yau Laraba inda yace ya ji takaicin kalaman. Wakiliyar Amurka Liz Cheney, yar jam'iyyar Republican mai matukar sukar Donald Trump, wadda ta taka rawa sosai a binciken da majalisar dokokin kasar ta gudanar kan harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu, ta shakaye a hannun wadda Trump ke goya mu baya a Wyoming jiya Talata. Sai dai Senator Liza Murkowski, wata 'yar jam'iyyar Republican da ta bijire wa tsohon shugaban kasar, ta shawo kan wata tangarda a Alaska. An shirya za ta fuskanci mai kalubalantar Trump Kelly Shibaka a zaben majalisar dokokin da za a yi a ranar 8 ga watan Nuwamba, yayin da 'yan takarar biyu suka ci gaba a zaben fitar da gwani na jihar. Kayan da Shani ta sha daga Harriet Hagman.
Gai da Hanifa Kabir Isa da takaranto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wannan karan jamhuriyar Niger muka dosa yanda a yayin da farashin kaya ke ta cillawa sama, kwamitin da aka kafa don tsaida tsadar rayuwa ya sha alwashin kare talaka daga masu fakewa da wasu dalilai su tsawwala farashi. Daga Yamai ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton.
Lura da yadda farashin kayayyaki da dama ya tashin goron zabi a Nijar bayan karin kudin man diesel ya sa gwamnatin kasar kafa kwani kwamitin ministoci domin tunkarar wannan al'amari da ya jefa talakawa cikin halin kangi. Jagoran wannan tafiya ministan makamashi Ibrahim Yakuba ya yi wa manema labarai karin bayani akan wannan yunkuri.
Kowa ya san akwai dalilai na waje, akwai dalilai na gida wanda suke sa rayuwa tana tsada a kasar Niger. To amma mu aikin da aka ba mu shine mu kula mu yi aiki har lokacin da muka samu matakai na kirki don mu kare ɗan Niger da wannan matsala, kuma don mu hana mutane su yi unhwani da wanga kari da aka yi don su yi ƙare-ƙar wanda ba su da hujja ko kuma su shahi ma matakan da aka ɗauka ba.
Gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da dukkan masu hannu a harkokin saye da sayarwa don duba hanyoyin sauke wani bangare na abubuwan da ke janyo tsawwala farashin kayayyaki.
Shugaban kasa kafin ya sai umarnin da ya bada shine komiti ya ci gaba da tattaunawa da duk wanda abin ya shafa, saboda kawai wani ya koma gefe ya ce shi ba a gayyace shi ba ko ba a tambaye shi ba, wanda ya ga abin ya shafe shi ko ya yi magana da mu ko mu yi magana da shi, amma komiti an ba shi wannan izini, an ba shi wannan aiki na tattaunawa da kowa. Babu dan kasa da za a maida a gefe. Lalle tsada rayuwa tana da tsada. Gwamnati za ta yaki da duk wanda suke so su yi unhwani da wanga don su samu riba ba ta kan gaskiya ba, ba kan ka'ida ba.
Gaban kungiyar adadai sai wadata mai kare hakkin mabukata wato malamin Manuri ya shawarci hukumomi su dubi albashin ma'aikata kamar yadda ya zama wajibi su dauki matakin bin diddigi don tantance farashin kaya a kasuwanni.
Matakan da gwamnati yake dauka rajiya da aka yi kamar haraji na lokacin azumi na kawo kayayyaki musamman maduwan wanda ya shafi garin alkama, ya shafi sukari, kuma ya shafi wa'ansu kayayyaki kamar alal misali abin da ake sarrafa sabulu. Da gaskiya kulliya ba ta bada dabbar ta biya kuɗin sabulu ba. Dole ne a yi kuka, kuma tunda shi talaka in yana shan wahala dole ne ya yi kuka. Kuma mu a zama mu na ƙungiyoyi masu zaman kansu muna saurare muna yi, kuma dole ne mu gaya gwamnati.
Anan ministan makamashi ya ce kwamitinsa ya tanadi hanyoyin daidaita farashi don tabbatar da cewa 'yan kasuwa da masu sufuri ba su saba alkawali ba.
Bangaren ministan sufuri suna tattaunawa yau kwana uku da suka huce da duk wanda abin harkar sufuri ya shafa, ko na cikin manyan garuruwa ko kuma tsakanin birane da birane da adiba. Gwamnati za ta yi bakin kokarinta, ba wanda za a ba damar yayi abin da ya ga dama kan gaskiya. za mu lura za mu kula tunda mun san yanda halin kasuwa take kuma mun san yanda halin wasu mutane suke a cikin kasuwa koda sun dauki alƙawla.
Gwamnatin ta Niger ta hanyar committee ministoci mai kula da yaki da tsadar rayuwa ta ce ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakoki don farautar masu sarandan man gazuwal zuwa ƙetare kamar yadda a cikin daren Litinin wayewar ce talata jami'an tsaro suka kama wasu motocin da kuma mai a gaya dauke da lita 64 na man diesel lokacin da suke kokarin tsallakawa Jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a Jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau. Take duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanai daga shugaban kungiyar tallafawa almajirai ta AFTA da ke aiki a jihohin Arewa maso yamma don sama almajirai ayyukan yi. Shugaban Barista Ilyasu Ibrahim Khalil na magana ne a Abuja wajen ƙwarya-ƙwaryan taron fayyace ayyukan kungiyar.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Almuhajir wato shi almuhajir wato a ce inda aka sani mutum ne wanda ya je neman ilimi wani gari yau ba wai ya je bara bane in muka dauko tarihin ma almajirci ko kuma a tsangaya mu a lokacin mu lokacin iyayenmu abinda muka sani tsangaya in an kawo muka ma almajiri kamar an same an kawo muka wani additional hand ne saboda za ga duk wani wata tsangaya tana da katuwar gona wanda zai iya noma ba wai ya ciyar da tsangayar ba a shekara kai har makwabta da kenan zai iya ciyar da ita a lokacin nan ba abinda almajiri yake in bada yayi karatu ya je ya noma in kaka ta yi ya zo a zo ai girbi a kawo abinci gida rumbu duka a samu abinci kowa ya ci in kaga almajiri a cikin gari ya je tashin mota ne ranar Alhamis ko ranar Juma'a ya je neman abinda zai samu na sabulu yayi wanki ba ya je bara bane yanzu al'amari ya zo ya lalace aka dauki almajiri shine mutum mai yawo yana bara yana cewa a bashi abinci ko kuma a bashi kuɗi ko kuma a bashi wannan amma ba ma'ana almajiri kenan ba kuma almajiran nan da kake ganin su in ka je yanzu ka bi a kasashen Hausa idan ka je ka samu manya-manyan ƴan kasuwa ka samu masu aikin kafintoci da masu aikin wasu abubuwa gine-gine da sauransu mafi yawan su almajirai ne kai ita almajirin nan idan ka dauki kungiyar mu yanzu in ka dauki menene ake nufi da kungiyar nan namu zaka je ka ga mun dauko cewa an dauko wata aya ce ta Qur'ani wanda Allah ke magana da Annabi Dawud yake cewa madalla masu sana'an ira masu sana'an karfi masu sana'a yace madalla wanda su ma duk almajirai ne sana'an karfi ku gyaggyara sana'a ku yi ta da kyau wato ma'ana almajirci abin da ya gada shine sana'a kai Annabi Nuhu in ka tuna ai shi Annabi Nuhu ba kafinta bane shi ya gina wannan jirgi da ake cewa Annabi jirgin Annabi Nuhu saboda haka za ka ga almajirai ba wai wasu mutane masu bara ba mutane masu sana'a tun lokacin annabawa suna da sana'o'in su har zuwa wasu lokaci yanzu ne kawai aka zo aka watsar da wannan abu
wato barista faɗa mana wannan kungiyar tana yin aiki ne kamar a jihohi nawa a arewacin Najeriya
to yanzu wannan kungiya musamman tana nan Northwest yawa duk inda ka sani mun je yanzu muna establishing din branches kuma inda muka samu branches duk inda muka za mu dauki yara a gari a tsangayoyi za mu dauki wajen guda 50 za a kai su wajen nojin sana'o'i sannan kuma za a tafi wani jiha a dauki yara 50 akwai da su duk wayannan yara za a ba su wata uku ne watanni uku su koyi wannan sana'a sannan kuma za a rika dan ba su kamar masu zuwa tukin na za mu rika ba su kamar 10,015 20,000 dan a ba su kuɗi a karfafa musu cewa su rika zuwa suna koyon wannan sana'a din yawa abinda muke yi kenan wanda kuma Allah ya zabi da su a kai
alƙaluma kun gano ya yanayin yawan waɗannan almajirai ne a misali sun kai 1,000,000,000 miliyan kaza kaga da yanki Arewa maso yamma shi fi ko ina yawan jama'a a Najeriya
to alƙaluma gashi nan zaka ga mu mutanen mu su faɗi ga lissafin da suka yi turawa kuma su faɗi. To abinda ake matsalar da ake da shi shine akan hada almajirai da waɗanda su na gari banza a ce dukkan su out of school children, wato mutanen da ba su zuwa makaranta. Sai a dauki almajirai ma waɗanda suna karatun Qur'ani, suna karatu, suna neman ilimi, sai a ce out of school children. To in ka tafi da wannan alƙalamin suna cewa wajen miliyan 7 ne waɗanda ba su makaranta, wato makarantar boko, amma mu bamu yarda da wannan ba.
Wajen ku sun fi haka ko ba su kai ba?
Mu a wajen mu, mu in akwai magana out of school children a arewacin Najeriya ko a Najeriya ba su fi miliyan 2 ba. Amma duk mutanen mu almajiran mu da suke waje ba za a ce musu out of school children ba. Sai dai gwamnati ta yi watsi da su, ta wulakanta su ba abin da take musu. Yanzu abin da ya sa muka yunkuro shine ba su suka nan da ake ba ƴan boko dokin a ba almajiri da ya gama karatu Alkur'ani shi ma a bashi bashi. Sannan kuma abinda ake kyautatawa wasu malamai su ma dole dauki alƙaluma malaman tsangiya su ma a ga an kyautata musu, ana ba su albashi da ya kamata. Sannan kuma gwamnati ta fitar da wurare gonaki na tsangayu ta ce wannan gona ta tsangaya ce. In akwai kuma wani abin nan noman kifi, kiwon kaji da ake duka a kawo, almajiran tsangayen su ma zama suna da shi. Ba sukan nan kuma da ake bayarwa in dan boko ya gama karatu a ce an bashi bashi, ko kuma an dauke shi wajen koyar da sana'a koyar da shi. Mu ma yanzu muna da gardawa da zamu dauko mu ba da list din su a zo a koya musu sana'a. In bashi ake yi a basu bashi, mu za mu tsaya musu asgarantos insha Allah.
Wato abinda ma za a fi ganewa shin in an ce gardawa watakila sun wuce waɗannan almajirai da ake magana, koko duk wanda ya karatu tsangaya wajen ku almajiri ne?
A'a, shi gardi abinda ake ɗauka, barin baka musamman wani ɗan interpretation mai sauki. Mu dai abinda muke tunani shine gardi wanda kamar ya kai irin wajen 'yan shekaru na balaga, ba irin yaran na ƙanana ba.
Mun gode Barista Khalil, ba mu yi nisa ba don ga sakataren ƙungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo da ƙarin bayanin waɗanda suka ci gajiya ko ma a yanzu suke cin gajiyar ayyukan ƙungiyar.
Musamman a shiga cikin harkan wajen tsaftace harkan na almajiri, wajen karatu da abinci da kuma neman tallafawa shi malamin da ke karantarwa. Su almajiran ya zama suna da wani kamar uniform na zama karatu, kuma ya zama suna da abin da ake basu da mun sabulun wanka da wanki, wanda ana lura da wannan tsaftan, kuma ga abinci wadda ba sai an je an yi bara ba. Ya daga cikin abin da muke fata Allah ya taimake mu a kai, wanda masu hannu da shuni don suka shigo ciki suka tallafa, mu kuma za mu aiwatar da wannan tsari insha Allah.
Faɗa mana zuwa yanzu kamar mutum nawa ko almajiri nawa kuka samu kuka tallafawa?
Kamar yadda ranar Asabar da ta gabata Ario House ɗin gidan Sardona Auditorium Hall aka kaddamar ran 30 ga watan na 7, wanda kuma mun kaddamar da shirin ne a matsayin an fara an bude sakamakon waɗanda suka zama members. Waɗanda suka cika form suka zama members tare da mu, su ne za mu fara kallon za a tallafa musu da shi. Kuma zuwa yanzu yaran da aka yi musu training na koyon tukin mota, buses da kuma trailers da kuma aikin paci kenan, vulcanizer da kuma dinkin keke, su ne aka taru aka kaddamar da a lokacin su riga sun fara. Yanzu suna kanyi, wanda kuma da zaran sun gama koya sun iya, to shi kuma za a nemo wanda ya koyi keken dinkin keke, za a nemo keken Allah da a bashi ya zama ya dogara da kansa. Wanda ya koyi faci za a nemo injin a bashi domin ya dogara da kansa. Wanda ya koyi dinkin keke a hannu, wato telebarun fa kenan, keke a kafada, shi ma za a siyo irin wannan sai a bashi. Wanda akwai wurin da suke bada tallafi irin wannan karkashin gwamnati, idan aka nema za su bada, in kuma suka bada mu kuma za mu ba waɗannan mutane da suka koyi wannan sana'a. An kaddamar ne da shirin, yanzu ne abin zai ci gaba in Allah ya so ya yarda.
Wato abinda nake nufi wannan, tunda watakila za abu in an zo aiki ana farawa ne da wasu, misali sai a ce a ɗau mutum 100 a gwada da su, daga nan abu ya ci gaba da yin nasara sai a ƙara wasu yawan mutane.
So aƙalla ta hannuna dai kusan mutum 250 suka yi rajista da ita wannan ƙungiya, tsakanin maza da mata, almajirai, gardawa, har da malaman nasu. wanda kuma alhamdulillahi mun kaddamar a matsayin sun zama members to su ne wato zakaran gwajin dafi wanda za a fara da su a bangaren ta hannuna kenan.
Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin arewa yau, ku biyo mu makon gobe da yardar Allah don sauraron sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sula da Mailika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka ne sai fa ku himmatu.
To a gaishe ka, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura da Sinusuma da Tidamagaran da Baban Gida Buba Kajewa. Suka ce inganta harkokin ilimi tare da baiwa matasa aiki shine kawai zai kawo mana saukin yawaitar kungiyar ƴan ta'adda a Najeriya. Da fatan mahukunta a Najeriya za su bi waɗannan hanyoyi da makamantansu don inganta rayuwar matasa. Sakon Sani Muhammad a jihar Bauchi yace hakika kama wasu ƴan bindiga na kasashen ƙetare da sojojin Najeriya suka yi abin yabawa ne. Ya Allah ya kama na ƙarshen ayyukan ƴan bindiga a ƙasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afrika da ma duniya baki daya. Sai sakon Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri suka ce muna jajantawa al'ummar jihar Jigawa sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa. Ya kamata mahukuntan Najeriya su samar musu da sansanoni na wucin gadi, sannan kuma hukumomin Najeriya da masu hannu da shuni da su taimaka musu da kayan agaji na gaggawa. Allah ya kiyaye faruwar haka nan gaba, amin. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajuga da Comrade Adamu Abubakar Bajuga suka ce zuma fa dama ba a shanta sai da wuta, a don haka tashi haikam don ganin sun kawo ƙarshen ƴan ta'adda da sojojin Najeriya suka fara yi a wasu jihohin Najeriya. Hakan yayi daidai domin daman barinsu ake yi suke cin karansu babu babbaka. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura yace zan yi amfani da wannan dama domin ƙara tunatar da al'umma musamman al'ummar arewacin Najeriya ya kamata mu kula da yashi magudanar ruwa da kwalbatoci da sauran wuraren da suka dace domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa. Daga ƙarshe nake fatan al'umma ba za su kwanta ba su jira gwamnati gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba.
Kage da Zahara da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A takaice, bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin Crimea da Rasha ta mamaye, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya wa mutane da ke wurin da sauran sassan kudancin Ukraine da su yi taka tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin Rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki. Dalilan fashe-fashe a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban-daban, musamman ne amfani da fassarar da su kansu masu mamayar ke amfani da ita, wato matakin rudu, a cewar Zelensky a cikin jawabinsa na baya-baya. Amma dukkansu suna da ma'ana guda, lalata kayan aikin ƴan mamaya, harsashinsu, sojoji da sauran kayan aiki. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta, yayin da Koriya ta Arewa ke ci gaba da haɓaka makaman nukiliyarta. Kuma duk da cewa har yanzu Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ake kyautata zaton masu iza kansu ne zuwa cikin teku, a wani sabon salo na bayyana ƙarfinta ta fuskar mallakar makamai. A Laraban nan ne jami'ai suka sanar da cewa an yi ƙone-ƙone da tayar da bababe mai a cikin lardunan kudancin ƙasar Thailand, waɗanda kusan shekaru 20 da suka wuce ke fama da rikicin 'yan aware na musulmi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Reservation wacce ta haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Cedric Franklin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalamu.